يا صلاة الفاتي
راجع لصلاة الفاتي
الحمد لله و السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نفرقو من أقود يا الله ميكوا ميكومي دي داو دمو ونن شكرا كما يندر مكسابة فدا من أدرم دا لافيا مو كما إن شاء الله تعالى دا إيمانم ونن أبو قود يا الله ني kamar yanda na shafa da dai wasu an zauna da su amma Allah bai sa an sake dawowa da su wannan wuri mai albarka ba wannan majalisi bai zauna tare da su ba me yasa saboda ya yanke lokacin nasu mu kuma Allah ya yarda da cewa ya zagayo da mu wannan zama gashi mun ganshi gashi har mun zauna zamu kare shi ba zamu kare ba wannan kuma shi ya sani to abu na biyu shine kamar yanda aka sani muna gabatar da nasihohi a wannan wuri mai albarka kafin fara tafsiri me yasa saboda wasu daga cikin ba'arin ƴan uwa ba sa iya bin karatun yanda ya kamata tun daga farko har ƙarshe ko rashin lokaci ko kuma kasancewar ba wuri daya ake ba to amma idan aka dunkula nasiha a dunkule sai ta zama an tattaba wuraren da ya kamata a tattaba sai ya zama ta wadatar da sauran ba'arin yan uwa shi yasa wani ya taba ce min mallan yaya tafsiri ake na alqur'ani wanda duk wa'azi da duk abin da ake nema yana cikin sa kuma ake cewa ake wata nasiha to shine amsar da na bashi wannan abin da nake faɗa cewa ai ita nasiha ana tsatsamo wasu abubuwa ne daga cikin shi alqur'ani din da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abin da malamai Allah ya kimsa musu na sani suka fahimtar da mu shine a dunkule cikin nasiha kuma dama manzon Allah yana cewa addinin ma gaba ɗaya nasiha ne to dan haka shi yasa muke gabatar da nasiha ainihin ranar farko da za mu ainihin gabatar da tafsiri saboda ta kunshi bayanin halin da muke ciki daidai gwargwado mu tattauna a junanmu mu fahimtar da kawunanmu mene ina muke kuma ina muka dosa to da farko dai kafin a kawo nan muna gode wa Allah da ya riskar da mu da wannan wata mai albarka watan da yake masa kirari da kansa domin idan ba kula ba fadin Allah sharu ramadan allazi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan da Allah yake fada yake cewa watan ramadan ne fa da muka saukar da alqurani kana nufin me Allah yake nufi a kururu ta shi watan yake yi kamar yana cewa ku kalli zance na ga lokacin fa da na saukar da shi na zaba domin ai akwai watanni ba ramadan kadai ba amma Allah yana nuna mana cewa fa na fa zabi wannan wata da in saukar da zance na a cikin sa me yake ga mana mutane mai albarka da ya kamata mu girmama shi kamar yanda manzon sa sallallahu alaihi wasallam yake cewa atakum ramadan shahrul lahi al mubarak faradallahu alaikum siyamahu fihi tubtahu abwabu samai wa tughlaqu abwabul jahimi wa tughallu shayatin wa fihi laylatun khairun min alf shahr man huriba khairuha faqad huriba shi ma manzon Allah yanda Allah yake fadar mana yake kwadaitar mana da cewa ga wata nan yazo fa mai albarka haka annabi yake cewa to ga ramadan nan fa yazo muku to annabi da yake cewa ramadan yazo ko da sahabban da suka yi zamani da shi kuna zatan su ba su san ramadan yazo ba ba sare da shi suke a zamanin ba to me ya gaya musu da yake ramadan ya zo me fa'idatul kalami din a'a kamar yanzu kamar yanda na shafi kwatantawa ne kanin mahaifinka ne ya zo ya zauna mahaifinka yana wurin ya ga kawai ka ci gaba da zancanka baka kula da ko ya zo bai ci kai babanka ne fa me kenan yake nibi tashi kai gaisuwa to manzo Allah da yake cewa Ramadana ya zo ku fadaka ku ga menene kuke ciki kenan haka annabi yake gaya musu yake gaya mana gaba daya yake cewa a cikin wannan watan ana kulle shedanu ana bude kofofin sama ana kulle kofofin wuta kuma a cikin sa akwai daren da guda daya ne amma yafi dare dubu haka Allah ya fada wannan duk kwadaitawa ne ga wannan watan amma tare da wannan duk kwadaitawar da Allah yake yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake jawo hankalin al'ummar sa tare da haka wallahi wasu zukatan sun rafkana daga barin kamar basu yadda da me ko kuma me suke ji ko me suke hange dan zaka ga sun yi watsi da waɗannan abubuwan basu shimfidar da zuciyarsu da ransu akan su kabalci wannan garabasa da Allah yake yi a wannan lokaci ba dan yanzu in za a kira garabasa Allah ta zamani to garabasa Allah ta zamani shine watan Ramadana hadisai da yawa tuli da suka zo wanda suke bayyana haka to amma za ga wasu zukotan la ya'bauna bihi kamar ba su ji wannan ba amma duk zuciya ta musulmi ta mumini idan ya tambayi kansa waɗannan tambayoyin da zan faɗa to lalle amsar da za ta bashi guda ɗaya ce in ka tambayi kanka cewa wai ke zuciya da kika gafala baki san watan Ramadana bane irin dimbin abin da yake cikin sa ba a gaya miki ba za ta ce wallahi an gaya mu ha ba kya neman abin da yake cikin nasa ba kya neman gafarar zunubi da share dukkanin kurakurai da kika yi ba kya neman ki kusanci ubangijinki me amsar ta zuciya mumina ce fa amsar ta ina so to tambaya ta biyu da zaka yi mata to me yasa kike baya-baya kina so me yasa kike baya-baya ba kya nuna da gaske kina so a aikace to watakila ta sake dawo maka ta ce maka to me zan yi shiryar da ni ga abin da zan yi to sai ka gaya mata abin da zan gaya ma yanzu na farko dai abin da zaka gaya wa zuciyarka tunda lalle duk zuciyar mumini za ta ansa wannan tambayar yanda aka yi ta lalle zuciyar mumini tana son Allah ya yafe mata tana son ya zama Allah ya kalle ta da rahamarsa tana so ta kusanci ubangiji to kuma ga lokacin yayi na haka din to abinda zaka ce mata farkon abinda zuciya za ta fara yi a wannan wata in tana so ta amfane shi shine lalle ta karkade daga barin komai ta koma ga ubangijinta ina ba to wata kilta sake dawo mata ce to ya zan yi ina bar in zan koma ga ubangijin da ya zan yi da wace siga sai ka ce mata da neman gafarar sa shine farkon Ramadana ka kabalce shi da neman Allah ka karbe ni zuciya ta rankofa gaban ubangiji tana Allah kai ka ce kai ne mai gafarar zunubi kai ne wanda ka san abin da bayi suke ciki to nazo da abin da ka san ina ciki Allah ba ni da wanda zai gafarta mu in baka gafarta mu ba Allah na halaka idan baka kawo mun dauki da riskawa ba Allah ina neman afuwarka ka kai mun afuwa zuciya ta dukufa wurin wannan a wajen farkon Ramadana dama aikin da ake so ke take kenan amma a daidai wannan lokacin dan ka shiga cikin waɗanda Allah yake kaso da su to lalle ka lizumtawo karbar farkon Ramadana da wannan fuskar ka shige shi da wannan idan zaka yi wannan kuma ba da baki zaka yi kawai ba in ka zo zaka yi sallar nafila yi ta da niyyar istighfari ina sallar nafilan nan Allah ba komai nake nema a wurinka ba sai in karbi kaina ka bani rahama ka garuta mu sadaka zaka mika dan zatin Allah ni ta da niyyar istighfari karatun alqur'ani zaka yi shi da niyyar istighfari salati zaka yi shi da niyyar istighfari an gane ai abin sai an bita haka ita zuciya sai an mata wayo to ka kalli Allah ya ga kai gabas istighfari yamma istighfari kudu istighfari arewa istighfari ka kalli sama istighfari ka kalli ƙasa istighfari duk abin da zaka yi na ibada ne mun cewa Allah kaina nake nema kawai Allah ka gafarta mun da duk wata nau'in ibada ni ta da niyyar istighfari kudin kyale su a lokacin komai ma bashi nemi kanka to insha Allah dan lokaci kadan za a samu ramadanan ba zai taki da yawa ba ka jarraba mun kaje yanda zaka samu kanka sannan mutum sai ya shiga sauran ibadu annatse zai ji shi ma saboda ubangijin karhimu gafuru ne din kuma bawa ba zai zo da wannan siga ba kuma Allah ya kawo masa da kai wallahi hasha lillahi Allah ya fi karfin haka ka zo da irin wannan kokon a wurin sa to ai ya ce dama ya ma fi ka san kai da ka zo da haka ya ma fi ka san kuma yayi maka haka ya tabbata hadisi Allah shi yake fin farin cikin bawa idan ya dawo gare shi da tuba fiye da mutumin da yake a daji yake da raƙumi da abincinsa da abin shan sa suna kan raƙumin ya dan kauce haka sai raƙumi ya zauce ya gudu bai gan shi ba ba abinci kenan kuma kadagin daji ne ya tafi da kafa babu ya tafiya can ye haka sai ga raƙumi a bayansa ya dawo yaya zai farin ciki to sai Allah cikin hadisi na kudusi manzo Allah yake ga mana to Allah ya fi san bawa a wajen dawowarsa fiye da farin cikin wannan mutumin wanda ya ga raƙuminsa to ƴan uwa tunda Allah abinda yake kwadaitar da mu kenan me yasa ba za mu tafi akai ba amma akwai wasu abubuwa waɗanda ko kana so ka tafi kan abinda na faɗan nan Allah ya karɓe ka ko kana so ka ci buri za ka yi ibada wallahi akwai waɗansu mari-mari suna nan su suke tara mutane daga barin yi suna da yawa amma zan ambaci manyansu na farko dai tasahuli akan farilla dan kana so ka samu kai na filifino na dare kai kiyamul laili kai kullun da an kira sallah ta tarawihi kai ne a sahun gaba amma ita farilla din kai sakaci a cikin ta abinda Allah ya fallanta maka kai sakaci a cikin sa a waccan nafilar ba za a kalle ka ba a cikin ta dan manzon Allah ya ga mana cewa bawa bai kusanci Allah da wata ibada ba fiye da abinda Allah ya fallanta masa akai idan ashe kenan lalle mutum sai ya kiyaye farilla dan dan tukun ta zauna kaji daya shikenan sai ka wuce na biyu shine abinda duk ka san in kai zai fusata ubangiji ka bar shi in zuciyarka ta ce kai ce ne a ni neman gafara nake na tuba duk wannan kayan yakin da shedan mun raba hanya da shi domin idan kai irin wannan yakin Allah ya karbe ka cikin azumin haka ba za ka wuce har bayan ramadana malam shi yasa kai tsaya ka fafata ko da da yaudara ce ka ce zuciyar ni da ramadana yayi na daina kai kai yaudare ta kamar bayan sa za ka koma amma kai a can kana ganin ba sai fa ita zuciya fa dan adam biyu ne a cikin ka rigima sai kun yi rigima sosai kuma yaudara ta ake to sai ka yaudare ta da cewa lokaci yayi na aje komai ba zan sake komawa ba to a bar zunubi manyan sa da kananan sa ayi kokarin hakuri na wannan lokacin in kana so ka ci garabasar ramadana kaji wannan kuma kada ka rena zunubi din ko mun kankantar sa kar ka ga cewa wannan yar kalma ce ai da aka saba fadi aka saba fada a hira ka sake ta a'a wannan tana iya hana ka ci moriyar ramadana anan ne nake gayawa ɗan siyasa lalle su kiyaye kansu kada garin neman duniyar su barar da lahirar su ana shiga gidajen rediyo da kafafan watsa labarai ai ta kage ai ta yin abin da za a yi wai ai da yarfa shine siyasar ma sai a ce wanda ba shi da mai kare shi ko mai tsokalowar shi ba dan siyasa bane to ka kare kanka ka kyale abin da duk ba zai haifa maka da alkhairi ba lokacin ramadana yayi ko ba a ramadana ba shi da kyau wannan anan ne dukkan wani bawa na Allah mai tunani yake kin ma siyasa da irin waɗannan sharace-sharacen da suke cikin ta. Amma in ba haka ba, siyasa tana kusanto da mutane wa mutane alkhairai da yawa wanda suke nesa da su in ba ita bace. Amma kuma waɗannan illolin su kuma illoli ne masu zaman kansu su ma. Da za a cire wannan gaba-gabar da ɓace-ɓacen, to ai siyasa mai aibinta. Saboda haka, to lokaci yayi na azumi wanda lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda bai bar kayan ƙarya ga ɗan adam ba da maganganu na ƙarya, to Allah bai da buƙatar ya bar cinsa ko shansa ma ya bari. Manzon Allah ne yake faɗa, ba ni nake faɗa ba. Don haka gidajen radio da Allah ku taimaka wa waɗannan mutanen, ku rufe wannan shirarrukan, ku ce Ramadan yayi ba za a yi ba. Ba shi kenan ba kuma? Ni ina ba da wannan shawara tunda gidajen radiyoyinmu musamman na nan ƙasashen arewa, duk gidajen radiyo na musulmi ne. To gidajen radiyo ma yayi azumin wannan da Allah. Yi azumin sa zage-zage da ɓace-ɓace a cikin Ramadan. Kunnuwan ma bayan Allah ya daina ji. In kun yi wannan, wallahi za ku ga abin da zai haifa muku na alheri. Kun ƙi kuma ba ruwa na. To wannan kenan abubuwan da suke cikin suke tara mutane daga barin silisikin rahamaniyar Ubangiji mai yawa a cikin Ramadana. Sai abin da yake biyo baya cin haram ko kai tsaye ko a zagaye. Kasan cin haram akwai kai tsaye, barawo ya ɓace ma kuɗi, cin haram ne na kai tsaye. Ya fizge ma kuɗi, cin haram ne. A ha'inci da makamantan waɗannan duka a kasuwa, mutum ya ƙarece-ƙarece ya karɓi kuɗaɗen mutane, wannan duk cin haram ne amma na kai tsaye. Amma akwai cin haram na zagaye, a kiyaye shi ma. Kai ne ma'aikaci, an ɗauke ka aiki a doka ƙarfe 8 za ka fara aiki, ka tashi ƙarfe 5 ko 6 na yamma. A Ramadana ya zo saboda ɗan baccin safen nan baka je ba sai 10 ko 11, kuma ƙarfe 3 ka tashi, ai azumi kake. Gaskiya a kiyaye wannan. Ai domin ai an zo karɓar albashi, shi ba za ka yi azumin wannan ba ko? Shi ai ba ka yi azumin karɓar albashin ba. Ko kuma karɓar ka yafa wani daga ciki saboda baka cika awoyin ba. Wannan awoyin fa wallahi sai an tambayi mutum. Saboda ahadi ne, alƙawari ne, abinda ka ɗauka kenan, akan wannan ake biyan ka. Irin waɗannan abubuwan suna nan birjik a cikin mutane, ba ma su ɗauka haramun ɗin, bare su tuba. Ka san babban illar irin waɗannan abubuwan. Yanzu idan ko ɓarawo ne mutum wata ran sai a ce kawai wata ran wani wa'azi ya shige sai ce na tuba kawai. Ya zo ya tuba, wataƙila ya bibbiya mutane ya koma ya sai istighfari a masallaci. To kaga wannan yana ana sa ran Allah ya gafarta masa haƙƙin mutane, ma in Allah ya zo ba sai ya biya ba a tazkarsa. Saboda ya koma ga Allah yana tuba. Amma mai irin wannan abubuwan ai shi bai ɗauke shi malai kuma bare ya tuba. Ka ji illar sa ai. Ko ba gane ba. Sai mutum ya je wa Allah da shi. Dan malamai sun tabbatar da ba a jam'i na tuba. An gane jam'i? Allah na tuba daga kowane zunubi. Ana lallai zunubi da kai sai ka yi tuba ga kowane zunubi da kai daban-daban. Amma fa wannan daga bawa ne, amma daga Allah yana iya share kuma kowane zunubi. Ba a tuban ba ma. Ba mai shiga tsakanin bawa da Allah. An fahimta? To da haka lallai a kiyaye wannan. Irin waɗannan abubuwa ma na jawo ka ji kasala, ka kasa ibada. Ka je ka dawo daga aikin da wuri ɗin, ka yi ha'incin, ka zo gida, wai kai za ka yi dakon dare, to shi kenan abin ba zai yiwu ba. Allah ba zai baka damar ba. Duk waɗannan abubuwan awa'iq ne masu tsare bawa daga barin ya tafiya cikin ibada. Bayan wannan abin da yake jawo mutum bai samu cikakkiyar garaɓasa ta Ramadana ba a taswif yana ciki. Saufa-saufa. Zan yi abu kaza insha Allah amma sai bayan azhar. Amma yanzu ba kana da dama ba kai ba, wai sai bayan azhar. To bayan azhar ɗin ta yi ka ce, to Allah ya kai mu la'asar. Can sai da daddare. To haka za a yi gobe ma haka za a yi, sai Ramadanan ya wuce ba kai ba. Idan kana son ka yi ibada kowace iri ce, in dai ba wadda aka hana a lokacin da kake ciki ba, yi ta yanzu. A'a, ɗan lokacin ne ƙuntatacce yanzu kake son can mai yawa, jefa ko ɗaya ne. in salatin ne jefa daya ko biyu ko uku abinda yayi yalwaci wannan lokaci yi shi in Allah ya kai ka wancan lokacin kuma ya baka damar sai kuma ka sake yi ba shikenan ba amma shedan ne yake sa maka taswifi ai ai za a samu dare abin shikenan da daren yazo kuma ha sai hamma sai gobe haka sai mutum bai to rayuwa ma gaba daya ba abinda yake cutar dan adam sai wannan saufa saufa din zan yi wallahi ita ce ta cutar dan adam kuma bai yin ba bai yin kuma to a kiyayi wannan haka kiyayi saufa yanzu nan aidar san maka ya kamata kai ibada kaza yi ta kawai shikenan in an jima in ta sake zuwa kai to haka wannan kenan abubuwa irin da ya masu abu na zamani kuma wanda a yanzu shine illa mafi yayawa ga ƴan mata da mata ma ba ƴan su din ba su uwayen matan da matasan samari kai har da ƴan manyan ma wanda lalle wannan yana tattarkiya daga barin mutum ya saku cikin ibada shine waya waya wannan tsakanin ka karanta chatting ko na WhatsApp ko na makamantan su kai ko text din nan in ka bashi lokaci washi zaka karanta kana mai da ansa wallahi ba abin da zaka yi dan me zaka yi in ka tattara gaba ɗaya kuma an duba an ga me ka samu ga ba komai ba komai ko a duniyan can ba komai a lahiran can ba komai to a kiyayi waya an kira ka daga ka duba ka gani lambar idan wanda zai maka hira awa ɗaya ne ba fa'ida ba ta ce ta ringin to lokaci ne na gara ƙasa baka da irinsa in ya wuce in yazo zai faɗa ce ne inda hu ramadanu ramadana ne ake ciki ina cikin na shagala da karatun alqur'ani na shagala da ibada wani kuma na sahira zami da kai inda zai adalci zai dariya ya ce gaskiya ne wataƙila kai ma ka yafa mar kenan to da haka lalle mu kiyayi waya don Allah a rage in ba za a yi wanda ta kama shi ta zama masa cuta to ya rage a rage chatting a rage saboda haka duk wanda ya ma ƙararrawa ya ji ka baka ce masa ramadana ake waya kenan sai bangaren abin da ya shafi shi ma mai makalkala mutum daga barin tafiya a cikin wannan lokaci harka ta zaman kawai yanzu an samu gasa idan azumi ya zo a gefen hanyoyi ake rage lokaci daga kasuwa ko a waɗansu wurare sai a zo a zauna kawai ba abin da ba zikiri ake ba ba karatun Qur'ani ba musaffa ake ba ba komai ake ba musaffa ake ta hirar yi da mutane to ka gama wannan kuma ka je ka ce za ka bauta wa Allah wallahi ba zai baka ba za ka ga ba ka yi ba saboda haka sai a kiyaye wannan waɗannan abubuwa suna daga cikin abubuwa da suke hana mutane su samu ainihin sakuwa a cikin ramadana ya uwa saboda haka a kiyaye su da kiyaye su ne insha Allah za a samu sakuwa cikin ramadana muddin zuciya ta nemi gafara Allah cikin wanda ta yi a baya kuma yanzu tana takatsantsan wurin ta kauce wurin kar ta fada Allah kuma yana kallanta to zai riske ta da rahama wannan kenan to ƴan uwa abu na biyu shine halin da muke ciki ana cikin wani yanayi wanda kowa ya san shi kowane zamani yana zuwa da irin nasa abin wasu zamuna da suka wuce shekaru baya muna cikin neman Allah ya nutsar da mu muna cikin neman nutsuwa muna cikin firgici Allah kuma yanzu ya kawo ba'arin nutsuwa falilai alhamdulillah mun gode muna godiya to sai dai kuma ana fama da wani abu kuma yanzu ta ba sai an faɗa ba ana fama da talauci ana fama da tashin tsadar abubuwa ana fama da ƙuncin rayuwa to ƴan uwa yanzu in shawara zamu da ku ina mafita
babu kafin mafitar kai kafin mafitar waye ya kawo mana wannan ba an sa to me sababi Allah ne kawo to me sababi akwai abubuwa da yawa waɗanda suna faruwa ga bawa wani lokaci sai ya bar jaki ya ringa dukan taiki gaskiya lallai a duniyance dai a lahira Allah yana azaba mubasharata me mubasharatan kiri ko kiri kiri kaje ya hada ka da wuta ko da ke ko a lahiran ma Allah azaba yake da bayin sa ai wutan ma abewa Allah ce to a duniya ma Allah in kai laifi ba ganin sa ka yazo gashi ya kama ka zai ma wani abu ba azabta ka zai da dan uwanka ko da wani abu naka eh kamar yanda in zai baka sai yazo in baka kuma Allah ne ya baka eh bayi ne Allah yake tasarrufi a cikin su ya hana ya bayar da a cikin su to dan haka yanzu muna cikin wani hali amma me ya jawo mana wannan baba Ali me ya faru me ya faru eh to gaskiya akwai wasu abubuwa waɗanda duk musulmi idan ya kalle su to ya san cewa dama sauraron wannan abin yake in ba bai ganshi ba saboda me saboda me gaskiya abin gasgatawa ya gaya mana sallallahu alaihi wasallam akwai hadisi wanda ya inganta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya ku ma'asharal muhajirin khamsun izabtu liftum bihinna wa a'udhu billahi an tudrikuhunna Allah ya ce abu guda biyar ku muhajirin idan aka jarrabe ku da su sai ce Allah ma ina neman muku tsari da Allah ku riske su shi Annabi Muhammad yake gaya mana wannan yake ce wa sahabbansa wannan yake neman musu tsari da abun guda biyar da kasu riske su ba su riske su ba ko amma musu riske mu yace lam tazharil fahishatu fi qaumin qatlu hatta yu'linu biha illa fa shafihi mutaun wal awja'u allati lam takun madat fi aslafihi yace wallahi ba a bayyana alfasha alfasha ta bayyana cikin jama'a har su zama suna tinkaho su ma'aikatanta ne ita alfasha din yace wallahi sai ubangiji ya jarrabe su da annuba mace mace da rashin lafiyar da ba a taba yin ta a baya ba yaya yanzu duk guda biyu alfashar yanzu tinkaho ake a gidan ma radio a wurare abinda zaka ji ana magana kenan tinkaho ake ana saba wa Allah din abun ba abun wai boyo bane ba din da dama dama ma mutun ya saba wa Allah ya boye ya san saban yake zai iya tuba amma kana tinkaho ma cewa saban kake to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi ba ai wannan ba sai Allah ya jarrabe mu da annuba da kuma rashin lafiyoyi waɗanda ba a san kansu ba ba su da magani sai kaji ana cewa har yanzu ba ai maganin su ba kaji ɗaya kenan abu na biyu manzon Allah yake cewa ba a tauye ma'auni ba sai an riki mutane da fari rashin abinci da tsadar abubuwa wahala ta rayuwa da zalunci shugabanni yaya tauye ma'auni kar mutum ka san da an magana tauye ma'auni na cikin alqur'ani da na hadisi zuciya sai ta tafi kasuwa wajen ma'auna ina baka gano ba ai tauye ma'auni na cikin komai tela ya rage yadi ya tauye ma'auni a cinikinka kai wani abin da zai rage wani abu eh wannan abu nawa ka siya wani 10,000 na siya ƙara ya famu yar 1,000 sai musakan ma kai ko 8,000 ka siya ka tawaye ma'auni nawa ka siya wannan 8000 nawa zaka siya mun 15000 fada haka mana me ka fadi gaskiyar ka in ya ga dama ya siya in ya ga dama ya tabo wajen wanin ka to waɗannan yan abubuwan na cikin kasuwa duk sunan su tawaye ma'auni wallahi Allah zai kama mai tawaye ma'auni wancan kai ma haka zai kama ka ka je aiki ka tashi da wuri lokacin ka bai ba ka tawaye ma'auni malam la tan usulmi kiyala ka tawaye ma'auni duk ka kallan mun tawaye ma'auni duk cikin waɗannan abubuwan to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba a tawaye ma'auni ba sai me sai an riki mutane da fari da kuma zalunci shugabanni sai abu na uku yace ba a hana zakka ba inji manzon Allah walam yamna uzzakata lam yamna uzzakata amwalihim illa muni ulqatra minas sama'i walawlal baha'in walam yumtaru ba jama'a ba su hana zakka ba Allah yace manzon Allah yace su ma sai an hana su ruwan sama manzo Allah ci ruwan sama da kuka ga arayi ba dan dabbobi da su ma suna neman ruwan ba su kuma ba su yi Allah komai ba da wallahi ba a yi muku ruwan ba ba za a yi musu ruwan ba masu wannan al'adar na hana zakka wallahi da sun ja mana wanda baya to in ka hana ruwan sama ba wanda baya zakka kawai aka hana ba da wanda yake yin da wanda bai da kodarin ba duk an hana shi duk ya shafe shi to dama kuma haka manzo Allah ya ga mana cewa ku nisanci irin uba da laifuffuka domin suna jawo ya samu wanda yayi da wanda bai ba to rashin zakka ƴan uwa yaya kake gani a wannan zamani yanzu ai yanzu me zakkar za a kirga ba masu zakkar ba can gidan kadai ba sa'a ba shikenan amma waɗanda kuma suka kai su zakkar bujujuga su na anguwa to Allah ya taimake mu to wannan kenan sai manzo Allah ya ce ba a warware alƙawari ba warware alƙawari ya zama shine tada ta al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai an sallada muku maƙiyanku akan ku si riko da hannunku ku bi su dole an ji wannan sannan sai manzo Allah ya ce ba a yi hukunci da abinda ba a bar hukunci da abinda Allah ya dora wa al'umma ya kallafa al'umma ba shi kuma sai Allah ya jarrabe ku da yaki tsakaninku to dai Allah ya kuwa waɗannan abubuwan guda biyar da ya faɗa fita mun da ɗaya wanda bai zo ba to yaya zaka ce kana neman ka zauna lafiya a duniya kai yanda kake so ka samu rangwame da saukin abubuwa duk fa wannan tsadar abubuwa da kuke ji an tsadanta lalle mutum yakan iya zama ya jagoranci abinda Allah yake so ya yi amma Allah ne yake yi baka ji wani daga cikin bayin Allah salihai ba aka zo aka ce to ga gurasa ta dirhami yau ta dawo dinare daya sai ya ce ina ruwana ubangijin da ya bani lokacin da yake arha shi zai bani lokacin da yake tsadar ba shikenan ba wani kuma da aka zo aka ce to lamari fa na rayuwa yayi tsada komai ya tashi sai ya ce ku sako shi da istighfari aqbiduhu bil istighfari ku sako da tsadar wannan da istighfari ashe an san wurin wanda zai yayi shi sada maka ba wa mutum sika cewa shine zai yi komai a rayuwarka ko a duniyarka ko a garinka ko a kasarka kai kuskure ba shine mai yi ba kowaye ba zai yi wunai ka gan shi managarci ne yana da gaskiya da ikon ya yi amma wannan yin mai yin ba shi ba ne Allah ne don haka a koma wurin wanda yake yin ya yaye abin da ya sauka shikenan da wannan wanda kake nufin da ba shi sai a yi abin kuma an gane shugaba lallai abu ne mai kyau a samu shugaba na gari wanda yake da niyyar taimakawa al'umma amma sai an ƙara da neman taimakon Allah ya yi ba shi ne zai yi ba in kuma Allah ya tashi yi ko da shi ko ba shi kuma sai ya yi to ashe abin ba a nan yake ba kenan saboda haka a kyakkyawan zato ga shugabanni wannan ya yi kyau amma lallai waɗannan duk mu ɗauke su sababi ne mu jingina da Ubangijin sababi shi ne daidai to dan haka ƴan uwa ashe idan mun gane wannan halin da muke ciki din nan gaba daya bayan mun koma wa Allah da istighfari da duk abin da ya cancance mu da barin abin da ya kamata mu bari to sai kuma mu dauki hakuri da juriya saboda manzon Allah ya gaya mana in mun yi sai an mana kuma ƙarshen duniya ne yazo wani abu ne tunda ka baro ba wai yanzu ba a baya abinda da can yake naira 10 ko naira 50 da ya koma 70 ko 80 aka ce ya sake dawo 40 ya ma ƙara 10 rage wancan wani ka gaya mun shi to ai gaba ake dama haka abin yake yanzu wannan duk tsada abubuwan za ta zo sai ta zama jiki kuma shine farashin abubuwan na sannan tsadar kuma ta gaba tana nan zuwa ita kuma banda wannan ma min yawmin illa wallati ba'daha asharru minhu zamanin ne duniya ce ta gangaro gangara ake haka za ta tafi abinda muka gani yanzu wanda za su zo gaban mu yafi abinda za su gani yafi wanda muka gani kai dai bawa abin da ake so da kai duk rintsi duk gogormaya duk bugawa duk ja da bugu ka zama kana tare da Allah to ka gama riba duk abin da za a yi kar imanin kai kubuce kar ka zama baka tare da Allah baka tare da manzon Allah to anan kai asara amma in kam kana tare da Allah ka da wani aje ai ta tsada ma a gama zaka tafi kashe ka shiga cikin arha arhar da ba za ta taba zama tsada ba shine rahmar Allah da ka mutu ba ka ba mutane da tsadan su ba kuma bawa ya tabbatar da cewa kamar yanda wani shi ma aka zo aka gaya masa cewa rayuwa ta kunshi ya ce ku banni in bauta wa Ubangiji na umarnin da Allah ya yi in bauta masa shi zan bi ni kuma alkawarin da ya yi min ya ɗauki nauyin rayuwata ba na san ba zai fasa ba to mumini ka tsaya haka kawai ka bauta wa Allahnka ka san kuma ba zai daina ce da kai ba yi alkawari tun kan ka zo duniya ka zo ka tarar da gida saboda Allah ne ya gayyato ka wannan rayuwa ta duniya ka tarar da gida da rufi da komai mutum komai da gida akwai saman rufi ce ƙasa shimfiɗa ce Allah sai da ya shirya duniya tsaf sannan ya gayyato mu zo mu rayuwa a cikinta don haka duk yanda yanayi ya zama sai ka ci abinci sai ka sha wallahi to sai me kana ina da mahaukaci wanda ake tsoron sa amma ka ganshi yafi ka kiba yafi ka lafiya in yayo kanka gudu zakai kai da kake cin mai dadin mai kaza ya sha ruwan batir ma in ya gara ma shi wata kila ai ka bar Allah da ya gayyaci rayuwar bawa wallahi zai isa masa rahita an gane to dimo cewa da firgicewa har ta sa ka rabu da Allah ma kuma saboda babu ai hakuri ba komai kai ka san babun nan ko za ka barta ko za ta barka ne dole ko ba ka ba wata rana sai kai arzikin ko kuma ka bar ka tafi wajen Allahnka ba ka barta ba babu to dan Allah wallahi ba abin da za mu yi ya ba mu nutsuwa illa mu zauna tare da Ubangiji mu wannan shine babban abin da ya kamata ƴan uwa mu kalla sannan abu na ƙarshe shine magana akan halin da ake ciki wanda kowa ya sani cewa mutane za su kai azumi da yawa wannan karan fiye da abin da ya wuce bara za su kai azumi ba su samu abin da za su ci ba su samu abin da za su sha ba ba su samu yanda za su yi su sake ɗaukar wani azumin ba to wannan abu ne wanda ya zama ya kamata musulmi su kalle shi kuma waɗanda Allah ya yarda ya ba su iko da yalwa ta su yi wannan aiki to su san cewa ga wani abu Allah ya yi nufin ya riskar da su wanda bai yi nufin wani ya riske su ba to dan haka me zai sa ba za su karbi wannan abun ba ya zama wato abun sharafi a wurin su assalamu alaikum ibada gaba daya a dunkule Allah yayi kira da ayita amma mawadata Allah yayi muku wani special kira na musamman kuma da ya kiran sai yayi shi da wata siga cewa ya ku wadanda na ba abinda na ba a cikin abinda na ba kun nan ku gutsira ku ce yadda bayi na an fiqu mimma razaqnakum ku ci yadda abinda ni na ba ku akwai doguwar magana cikin wannan kiran da Allah ya ku ci yadda abinda ni na ba ku to me Allah yake nufi anan ai idan ya zama abu naka ne a ce naka ne sai Allah da girman sa da wayar sa shi ya roƙa ya ce ka bada wannan nakan kai nakan ma ka bayar yaya to bare nasa ai shine ai nasa ne yace ka bayar kuma yace ku bayar kafin wani lokaci da zai zo wanda wannan lokacin dan adam zai ce Allah a dan banni mana kadan ina so in yi sadaka ina so in zama cikin salihan bayi Allah ya ce maka a na baka dama na baka cikakkiyar dama baka yi ba na kira ka da kaina baka ansa mun ba to da haka masu arziki wallahi lokaci yayi da duk mai arziki a yanzu in Allah ya taimake shi to zai samu aljanna cikin sauki saboda idan ka ba wa wani bawan Allah irin farin cikin da zai nuna wa Allah Allah ina farin ciki wallahi Allah zai kalle ka kai kuma da abin da baka sani ba wallahi saboda haka ɗan uwa a fito da abin da ake da shi a taimakawa bayan Allah a wannan lokaci wataƙila in an yi irin wannan kiran sai mai irin wannan gidan sai ya ce da shi ake ko kuzaci da irin sa ake ba wani har da kai da kai ake me kake da shi 5,000 to 10,000 to akwai wanda bai da naira 10 naira 5 wallahi to ba zaka ce ba da kai ake ba sai ai ba ai kowa Allah ya yulazina amanu yace baka ciki to da haka lalle ɗan uwa kowa ya iya gurgurdan abinda Allah yayi Allah baya renuwa baya renuwa in ka bashi kadan sai ya gode dan haka ɗan uwa a daure wannan lokaci don Allah a yalwata ɗan uwa musulmi ɗan kasuwa a daure a rangwanta dan zatin Allah shi fa Allah irin na turawa ne da suke cewa tit for tat ne kai yanzu wallahi yayi maka yi ka gani kai ka gani yanzu in bai maka ba to saboda haka ana barin abu ne a ba inda yake ba kai ne ma ka sa gaba kuma ga inda ne mai yake a cikin bayarwar yake cikin bayarwar da kuke a cikin nan Allah yake mai muku haka ya faɗa mana zai faɗa abinda ba haka bane ba zai yiwu ba to kai da mana kai imani kana mu'mini ka gani to dan haka ƴan uwa don Allah a taimaki ƴan uwa marasa shi a tsaya a yi dan zatin Allah amma in za a yi a yi dan zatin Allah wannan kuma shi ne inda shaitan yake lalatar zai sa mutum ya takatara mutane ka haɗa abin a zai a faɗin gidan rediyo an ba da kaza an ba da kaza ina kyale wanda ya fi rediyo yana kallon ka yana ji yana gani ka bayar dan Allah ka samu wani sahibinka wanda yake abokin sirrinka ya shiga ba a maganka ba ya kwankwasa wani ya fito ya ce waye ce saraka ce dan Allah bai san ma wanda ya bashi ba wallahi ku yi wannan a bada abinci a bada kuɗi a bada sutura a bada komai kasancewa a irin wannan lokacin da babu abincin kuma ana nan ana fama da rashin lafiya ko ba ma magani ba abincin ba komai abinci ka za a gani dan haka ƴan uwa alhamdulillahi wannan shine nasiha ƴar gajeriya wanda muke budewa da ita domin dama nasiha tana amfanar mumini ne ba wai ana gayawa mutum abinda bai sani bane a ana tuna masa ne abinda ya sanin yayi wanda in kuma bai sanin ba ya sani a sannan to da fatan Allah ya taimake mu ya kama hannun mu wannan zamani da muke ciki Allah ya mana jagoranci a cikin sa kyakkyawar jagoranci ya sa wato rangwamen sa a ciki kuma ya bamu ikon nisatar abin da yake jawo mana irin wannan zamanin Allah shine zamani fa ba wani zamani sai Allah haka yake cewa sai a ringa cewa zamani zamani ce ni ne zamani ni nake juya shi yanda nake so to ya kuke barin jaki ku da kitaki duk ku kyale kowa ba wanda ya ka maka wani abu wallahi sai Allah kuma in yaso shi zai yaye maka kuma shi ma ba kowa din bane
amin
daka Allah ya taimake mu horewa ta Allah ita ce in ya hore sai kaga ya zira kumi da Allah ya hore shi dan shekara 5 6 sai ya kama akala sai ta tafiya ya kashi inda duk zai kashi me zallalna laku mun hore muku shi to da bai hore ba ku nama ba fa da karama ce haka amma an aka ce yau tana cikin daki amma baka san inda take ba kai ma ba za a san inda kake ba dan ba za ku wani dakin ba a ce lalle an ga ku nama kir ta shigo nan amma kuma inda ta sirka ka ba a sani ba ka kula kofa to bai hore Allah bai hore ma ita ba horewa daga Allah take wallahi yawa to Allah ya taimake mu bismillah mala
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وآله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا عليم يا حكيم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل الله يا كاوم وانا شكرا زام تاشكن آية تقريدة 40 ترى أتكين سورة آل إمران الله يا بودي دشوا يا أيها الذين آمنوا يا كو وانا كوك إيماني كوك غزغة أبند أن محمد يزول شيء انتو بيئو ai idan kuka bi in kuka tumathilu in kuka masalta kuka bi abinda kafirai suke yi suka jagorce ku akan ta da su to Allah ya ce yarudukum za su maida ku daga kan abinda kuke kai na imani da Allah ku koma ala aqabikum abisa bayan ku ai ku koma akan abinda kuke da shi na asali kenan me shi kafirci kenan da can ba musulmi bane ba annabi sai da yazo kowa ya shiga musuluncin ba to idan kuna bin kafirai Allah yake cewa to za su maida ku baya shine ku maida ku koma kafin ku imani kenan in kuka koma baya fa kuka zama kafirai fa kenan ko kun koma halin ku na da to me natija me zai faru fatan qalibu khasirin sai ku koma kuna masu tabewa taɓewa ta duniya da ta lahira domin wanda ya rasa imani ya taɓe a duniya da lahira a duniya kun bi waɗanda suke ƴan uwanku ƴan adam akwai asara da tafi ka bar mahalicci ka bi abokin halitta ai babu a lahira kuma ka haɗu da azabin Allah kuma ka rabu da Allah sai me ai taɓewa ta zama kenan to wannan aya lallai akan a zamanin da ta sauka akan sahabbai ake magana to amma sahabbai wannan ta same su bata same su wallahi jan kunne ne Allah yayi daga kan lokacin sahabbai har zuwa lokacin mu amma sahabbai wannan bai dabbaka akan su ba me yasa saboda ai ba mu ji wata aya ta sauka cewa sun bin ba in kuka bi aka ce sharadi aka fada in kun yi to ga abin da zai faru amma ba mu ji sun yin ba to mu fa mu ba gaskiyar magana ana kan layi ƴan kasuwa suna bin tadodi da al'adodi irin na kafirai wanda Allah yake hanawa cewa kar abi masu mulki suna kan layi masu talakawan suna kan layi kowa yana kai yan kasuwa a yanzu halin da ake ciki yafi ma hadari a wurin su saboda abubuwan da yake fitowa daga su waɗanda ake cewa kafiran wanda kawai suke bi idan su a rintse kuma halaka ce tsantsa wanda za ta raba su da imanin su yana nan da yawa yanzu ko ciniki riba hanyoyin kasuwanci na raya riba daga ina suke ba daga su wajen kafiran bane ai daga su ta fito to kuma yanzu abinda ake rufe kenan a kasuwanci abinda ake bi kenan sannan hanyoyi wanda musulunci ya shimfida na za a yi kasuwanci lafiya lau gaba daya ana nema a tashi daga kansu a koma layin da waɗancan din suka shimfida yanzu ko ciniki a internet da ake yi akwai yanayi da zai iya halatta amma da yawa an bar koyarwa ta shari'ar Annabi Muhammadu a shikenan an yi tallan gidaje a Dubai ko a wasu wurare ga gidaje ana da su su masu gidajen sun yi tallar a cikin sun saka abin nan a ciki kai ka gani ka dauki farashi ka dauki komai ka sa anaka site din cewa kana da kaza inda mai saye watakil wani bai ga waccan tallar ta saba ko kai sai taka ya gani ko wadanda kake mu'amala da su su ka tura wa tallan yace ina so nawa sai ku gama ciniki tsaf da shi har asiya ai komai yana jiran payment kana jiran payment ka tura masa da abin kai kuma sai ka komawa waɗancan abu kaza din nan ina so sannan ku ciniki da su wannan ga malaman fiqhu nan ba mai bai umala inda ka bane da annabi ya hana a lokacin da ka siyar ka mallaki abin naka ne to haramun ne sanda ka siyar baka mallake shi ba baka karbe shi ba kai ma baka siya ba wannan haramun ne to wannan cinikin ka fita waje ka gani da arnan da musulmin duk abin da ake kenan wanda duk ya kai waye wasa ta kai yana wannan cinikin a shaya ne a meye ne duk haka ake ba ruwanka da dokokin da Allah ya jinfada wai zamani ya kawo to in tudiul ladina kafaru yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin ku daina bin zamanin ko wani abin da kafirai suka kawo ka duba shari'a kada ta zo maka da shi eh wallahi ba za mu ki karbar wayewa ta zamani ba mu ba kidahumai bane akwai wani wayewa ta zamani ba mun ce zamani Allah bane ba Allah ne ya kawo mana zamanin ba amma ba za ci karo da abin da muke kai na shari'a Allah ko mu bi shi ba nan ne ake kaucewa baƙin bin zamani ake ba baƙin wayewa ake ba akwai wani binnanci da ya wuce na musulunci ai mu ɗan binni ne tantagariya a cikin musulunci amma duk randa binnancin wannan na zamani ya ci karo da binnancin musulunci zamu ce wancan kauyanci ne zamu zauna kan na musulunci to wannan shine ɗan kasuwa ai a hankali ai hattara da abubuwa da suke fitowa daban-daban da dabara-dabara ta hanyar bankuna da ake jan hankalinku akan a raba ku da abin da zai raba ku da imanin ku to kaga nan ashe ka shedin nan ci cewa in ana bin kafirai ka shedi Allah yake cewa za su mai da ku irin su haka Allah yake cewa to wannan kenan masu mulki fa kaga an dauki salo da waɗansu yananuka wanda ya kamata a ce idan akwai gwamna guda kaza akwai na ƙasar arna akwai na ƙasar musulmi to kai gwamna na ƙasar musulmi kai daidai da abin da yake shine a shari'a ka ta yadda da shi abin da ya saba wa wannan ko a dokancan ne ya kamata a zauna a teburi a ce mu addinin mu bai yadda da wannan ba mu wannan mu bai yadda da shi ba in doka akai a cire shikenan wato rashin yin wannan abubuwan ana ganin kamar abu to shi ke jawo a yi ta yin abin har a zo a ciwo iyaka ta musulunci da yawa a kuma gwamnatance amma yin bore da zama shi ne za a sa dole a zauna a sasanta ai muna da yawa in a ƙasa ne ana da yawa in a duniya ne ana da yawa yanzu ko kasuwanci ne musulmi suka yi bore na cewa wannan kasuwancin ya saba wa addini
a gaba dayan inda kasashen musulmi suke su ce in ba za a yi ba kuma mun daina wallahi sai an kira su an yi sai an gyara amma yadda a tafi haka shike jawo ai tajan mu a haka din amma musulmi muddin yana dagewa kan shari'ar sa to za a tsaya abi saboda addinin musulunci ne duk duniya ba a san shi ba ai an san shi tunda an san shi ko to shikenan mu nasa ne to dan haka zai yi kyau a ce a ainihin masu jagorancin mu abinda duk ya saba wa addini anan addini bai yadda ba amma kanuni ya yadda to a tsaya ai duba a wurin ai gyara shikenan to idan ba haka ba fa za a ce to ai haka doka ta zaka to in tu diul ladina kafaru kar ku saki wannan kenan talaka fa sai ga kamar shi talaka ba Allah ce talaka ba Allah eh to shi mai kudin bawan waye ai abubuwan da kusan yake cikin shi sa ma da yawa ake ta neman tsari da shi yake sabbabawa talauci yake sabbabawa wani lokacin harkar wadata ba ta sabbaba shi saboda duk talanka da ji sa ma Allah in ya tashi yabo talaka mai hakuri yake yabo ba kowane talakan ba ba wai talauci ya sa kawai dole sai ka zama na Allah ba a'a duk talaka dole sai ya zama na Allah ba haka bane talaka mai hakuri shine yake tare da Allah talaka mai hakuri da abin da Allah ya tsora shi inda ya aje shi shine yake tare da Allah to dan haka talaka yanzu shi illolinsa shine bai yadda cewa wanda ya samu Allah ne ya masa ba mulki ko kudi shi a ransa an yi wani abu ne da shi bai san ma me akai ba aka zama yanda aka zama an gane saboda haka da yi da mutum da me duk abin da ka sani kwama talar da ka sani to ba abin da ba zai jefa wa wannan ba to ai kai kana zaune shi sai ka je tafi da ladanka kai kana zaune ga ba ko dari ga an tafi da ladanka saboda haka ƴan uwa a kula kowanne layi yana da irin nasa hafuwa din saboda haka da mu kiyaye wannan Allah ya ce in tu'ul ladina kafaru yarudukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin
بل الله مولاكم وهو خير الناصرين
eh bari ci kun magana ta dazu yanzu da Allah ya ce idan kuna bin kafirai za su in kuna bin tadodin kafirai za su maida ku baya su raba ku da imani kuna zaton kafirai zuwa za su ce Allah ya hakuri da musuluncin nan ka bar shi haka za su ai kun san ba mai zuwa wajen musulmi ya ce ka kafirta to ashe abinda Allah yake nufi ta cikin sake din nan wannan abinda ake faɗa ta nan za su tsiyar a sake din ta nan za su shishigo muku da abubuwa waɗanda suke za su janye hankalinku ku bar turba ta imani ta nan ne ba ta wani abu ba Allah ya ce balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin bal in ta zo tana shure abinda ya wuce baya wata daga cikin bal din ta gina wani ginin na gaba to wannan ita ce ba an ce ka din kuka bi kafare ba bal ka kubu kowa sai kubu wa Allahu shine abun bi shi ko Allah maulakum shine ubangijinku shine mai taimakon ku yace wa huwa khairun nasirina shine fiyayen masu mai taimako kuwa to tunda haka ne ku bi shi mana ku huta me yasa kake bin kafirin me kake nema a wurin sa kada nema abin da bai da shi ne to ga me shi kamar haka Allah yace balillahu maulakum wa huwa khairun nasirina wani lokacin da aka yaki Uhudu shine Abu Sufyan da sun duka sun ji dadin yakin a karshen sa shine suke cewa mu muna da uzza ba ku da uzza muna da lata ba ku da lata annabi yace ku ba su ansa sai sai suka ce a mu kuma Allahu maulana wala maulalaku mu kuma muna da Allah shine maulan mu ku kuma kun dogara da gunki ai ku ba ku da maula wanda ya dogara da gunki ai ya dogara da gidan sauro da haka Allah yake cewa idan dan adam ya sake ni to sai in kyale shi da abin da ya dogara da shi ko me shi idan dan adam ya kama ni to ya bar duk wani abin da ya dogara da shi na ishe shi to shikenan musulmi in ya gane wannan mawqifin sa kenan ai dan haka Allah ya ce balillahu maulakum wa huwa khairun nasirina idan akwai wani fage da ake neman taimako shi to Allah yana nan a wurin shine fiyayen mai wannan taimakon duk wanda zaka nemi taimakon sa bai kai ubangijinka ba dalili shine to me yake da shi mulki to ka je gobe an cire shi a ba cire shi akai ba ya mutu a ba mutuwa ya ba bai da lafiya ba abu da zai yi to me zai maka me kudi ne kafin ka je ya mutu ko kuma ya hadu da wata asara babba wanda ba abin da zai iya maka to saiwa to ka zo ka kama wanda shi baya rashin lafiya yana nan da wawan sarki ne baya tubuwa da'imi ne shi kuma mawadaci ne ba wadata sa ba ta karewa to ba sai ka huta ba ka jingina da me shi shi yasa wani mawaki yake cewa kun ma'allahi yakunillahu ma'ak wa tarkil kulla wa hadir da ma'ak la tu'allik bi siwahu ahadan innama yazkika man qad zara'ak fa iza a'taka man yamna'uhu summa man yu'ti iza ma mana'ak ka zama tare da Allah Allah sai ya zama tare da kai kyala kowa da komai gaba daya dingina tsammanin ka ga wanda yake da shi kada ka zingina tsammanin ka ga kowa in ba shi ba domin wanda ya shuka ka shi zai baka ruwa wanda ya halice ka shi zai wadata ka kenan yace idan ya baka ga ya mun wanda zai hana ka duk duniya ta hadu cewa ba ma so yace kuma sai an yi to sai an yi haka nan duk duniya ta zo ta ce muna so za mu baka yace ba za a yi ba man yu'ti iza ma mana'ak wa ya isa ya baka shi in ya hana ka to ka gane wannan amma kake zagaye dan uwa dai na gewagewaye tafi sak ga Allah kawai indai ka san haka shikenan bawa in ya gane wannan wallahi hutu ya same shi fa mai kudi ne shi mai talaka ne shi mai mulki ne shi ka gane Allah ne mai yi Allah ne mai kin yi kawai shikenan duk wani zagaye sababi ne jingina ga ubangijin sababin yanda abu yake shine kullun mutane sababin ne yake rudar su kana shan sanyi air condition a cikin daki kana da tan iskar wannan injin da yake feso maka da sanyi ta gabanka ta nan sanyin yake air condition a wallahi ba ta nan yake ba compressor ya mutu ta baya ka gani compressor a baya can yake in ya mutu Alhaji Ali za a samu sanyi sanyi ya tafi kenan to duk wani wanda ya mika ma abin wannan sanyin da kake ji ta hannun wasu da kake gani to wannan iska air condition din ce kenan wallahi bayan nan daga can take daga wajen Allah ne in Allah ya dauki wannan wanda ya baka jiye shi zai zo ya zage ka gobe wallahi jiye shi ya zo ya baka yana karrama ka amma Allah ne ya maka idan Allah ya hana wannan wanda ya baka gobe shi zai zage ka ko ya kore ka duk wanda zai baka abu kafin ya bakan niyyar ya baka ma wasiƙa yake karantawa da an rubuta an jefa masa cikin kwakwalwarsa ya kamata in wani kaza ku eh ya kamata in yi kaza ya kamata in yi kaza wallahi sako ne yake karba daga ubangijinsa idan an yadda ya zartar sai tafiya sai bayarwa ko kuma in ka zo a baka idan ba a yadda ba sai sako na biyu ya zo kai na fasa sako na biyu ne ya zo wallahi haka abin yake eh shi sa aramma sai ka kulla daki kana tarokon Allah kai taro Allah Allah ka bani Allah ka bani ka fito waje wani tar kwada bi aramma yace wallahi to ga dan wannan shikenan wanda ka kulla ko baka roka shi ya baka anan baka ji ba hikayar wani bawon Allah matarsa ta matsa masa ya fita aje a samu dan wani abu gafa yara ana kuka gafa ba abinci ba fa kaza shike wani ta matsa masa ya fito ya shiga masallaci yayi sallar raka'a biyu sujjada ta karshe akwai wani shi kuma bawan Allah ya fito ya fidda zakka yana ga ina zai kai sai lokacin sallah sai ya shigo wannan masallacin da ya shigo masallacin sai ya ga sifar wannan bawan Allah ya kamata ya bashi sai ya bashi dai bashi sai ya ce Allah ya saka alheri kaga ko dama gashi 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 sai ya ce to Allah sarki to Allah Allah ya sa aka sake fada a cikin wani hali kaji kaji inda zai sai ya ce kai tashi ka ban waje na ma fasa karbar abin da za ka karba ni nace ka kawo yanzu in na sake shiga wani hali in wanda na roƙa ya kawo ka yanzu ka bani shi zai sake koma wurin sa to wani in tashi ta wajen to aka yake san daure imani a dangana da to dangana da Allah kenan sosai wai yanzu ne ba sai karba adireshi da lambar waya ba to wannan kenan Allah ya gaya wa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa shine maulansu kuma shine fiyayyen mai taimakon su to sun karbi wannan sun ji mana lokacin da aka yakin Uhud kun san musulmi sun ji jiki har sun tafi sun gangara su Abu Sufyan sai suka ce to ai ma ya kamata mu koma mu karasa su gaba ɗaya musulunci ma ya mutu mana mun bar wasu jage-jage waɗansu da haka mu koma mu karasa su mu tumbuke su mana gaba ɗaya sai aka samu sun jiyo sai labari ya isa wa musulmai cewa fa to gashi kanan sun dawo fa shi kuma Allah ya kalli cewa sahabban sun ce Allah ya ishe mu ko sun dawo su zo din sun dogara da abin da aka ce Allahu maulakum wa huwa khairun nasirina to da suka dogara da Allah mallan gaya mana me Allah yace
sanulqi fi qulubil ladina kafaru ar-ru'ba bima asharaku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa ma awahum an-nar wa bi'sa mathwa al-zalimin
Allah yace sanulqi fi qulubil ladina kafaru ar-ru'ba da sannu tunda kun dogara da mu zamu jefa razani da furgici daga kan su waɗannan da suka dawo din kaji fa su suka mulkushe musulmin ba suka tafi musulmin kuma yanzu rabin karfin su ai ya ƙara raunana suka dawo da nufin su mulkushe su Allah ya ce a'a sun kuma dogara da mu yau kuma zamu isa musu yanzu dama can abin da ya jawo musulmin zamu ji a gaba yanzu ai yakin yana nan gaban mu abin da ya jawo aka yi nasara da musulmi barin Allah suka barin umarnin manzon Allah suka yi to kuma sun tuba to Allah ya ce to sanulqi fi qulubil ladina kafaru ruuba zamu jefa razani daga zukata na waɗannan kafirai za mu jefa shi a ciki malam bima ashraku billahi das ai bi sawbi ishrakihim billahi me yasa za a jefa razanin Allah ce saboda sun yi shirka da mu su ma bayin namu ne ai kafiri ma bawan Allah ne to me yasa za a jefa razanin a zukata ce saboda ya yi shirka ya ban mu waɗannan kuma sun zo gare sun taho gare mu za mu jefa saboda shirka su da Allah malam yunazzil bihi sultanan abinda suka yi shirka da Allah da abinda Allah bai saukar da wani dalili ba akan ayi shirka da shi da shi Allah babu wani dalili anasi dai Allah bai taba cewa abota wani ba Qur'ani ne ko hadisi babu wannan kaga dalili na me kenan na nassi ko to dalili na hankali fa akwai dalili na hankali to shi ma nan ba sultanu hujjatin ko sultanu akali a hankalce ba za ka bauta wani ba sai Allah dan me da hankalinka me yasa hankalin zai gane haka to yanzu kai Musa kai Isa kai wai aboki na ne kai abokin halitta na ne kai to ya za ka ce kai ne Allah kuma hankalci ai bai yi ba ko to sai me sai bishiya to ya za ka ce bauta bishiya ga ta a tsaye ni abin da nake ba za ta yi ba duk abin da aka sassaka aka gunki da su duk abin da kai kake ba za su yi ba to sai me zai baka bautawa sai Allah to ai baka san Allah ba kuma dan ai wani sai ya ce a to shi Allah to ai na yake ya akai na san shi a'a lokacin da yanzu idan jirgin ruwa ya bare da kai Allah ya taimake ka kabu wani dan komi ka je gefe da ka je gefen nan kaga kadagin daji ka dan waiwaya gefe haka sai kaga shinkafa da wake da nama da kunun tsamiya to me zuciyarka za ta gaya maka tilas wani ya aje wannan tilas wani ne ya aje to haka ka zo duniya duk wanda ya zo duniya ya same ta a haka da samanta da kasarta da bishiyarta da ruwanta shi ba za ka yi tunanin wani ne ya yi ba haka kawai ai ba zai yi ba to eh ai ban san wanda yayi ba haka na gani haka na taso to ga manzo nan yazo ya ce Allah ne yayi ba shikenan ba ba huta ba ko baka san wanda yayi ba to ga wanda yayi ya turo ni ga maka shi yayi me alamar gaskiyar ka ta cewa shi ya aika ka akwai wani wanda ya aika ka ma kuma cewa shi yayi me kake so amma ga mun maka abin da kai ba za ka iya ba manzo fa kenan so nake ka ce bishiya ta taso ke bishiya zo sai ta gabas ta yi mata tumbuke ta ce gani an yi wannan a so nake in an mutu a tashi annabi isa ce an mutu eh to kai tashi da izinin Allah yanzu kai da aiko ne aka yi kuma wanda aiko nin kai da mai tasarrufi ne sai yadda wannan shine kaida to daka akwai abubuwa da yawa waɗanda suke nuna cewa lalle akwai Allah a hankali kuma wani abu ba Allah ba shi ko ba Allah bane saboda duk wani kowa yayi Allah saboda buwayarsa sai da ya makala wa kowa bukata kowa yana da bukata tasa kuma wata ran ta biya wata ran ba za ta biya ba Allah ne kadai shi bai da bukatar komai an gane to haka abin yake Allah ya ce ma lam yunazil bihi sultana wa ma'awahum an-nar ay maskanuhum wa manziluhum wa maqarruhum an-nar wadannan wadanda suka yi shirka wanda zamu jefa razani Allah ya ce makomar su fa wuta ce saboda wannan shirka da suka yi wa bisa maswa zalimin a ce ko wuta ita ce makomar mutum wuta da ake dan ta dan shafe ka ka gigita a ce kuma nan ne wurin zaman ka nan ne wurin kwanan ka wannan makoma ta mugunta tur da ita Allah kiyashe mu da ita wannan sannul kidin nuni din ita ake cewa nunul azmati Allah yana magana wani lokaci sai ya sa nuni na azama kaman nan sannul ki zamu jefawa Allah kuma shi kadai ne to idan kaga haka an ce to tarin wasu sifofi na Allah ne za su hadu cikin wannan aikin sai ya sa nuni amma in zai magana kan zatin sa shi kadai ba nunin sai ka ji ya ce innani anallahu to haka yake to haka shi yasa ake son masu mulki sai a ba su mafaka in suke cewa zami kaza to su hango su da jama'ar su an gane su hango zami kaza su hango su da jama'ar su kada mutun ya sake hango shi kadai kuma ya ce wannan mu na Allah ne eh ba wa Allah abin sa to
ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين
to wannan shine kamar wata farkon kisa ta shi yakin da na fada yakin Uhud din lokacin da za a je yaki Allah ya ga wa sahabban ya ga annabi manzon Allah ya ga wa sahabbansa cewa Allah ya ce mu je yaki kuma akwai nasara Allah yayi alƙawarin nasara to wannan yaki wannan ayar zai yi tana magana akan yaƙoƙi guda biyu ne ma'arakatai ne yaƙin Badar da yaƙin Uhud zai yi kuma duk gaba daya tana magana ne akan yaƙin Uhud to mu fassara ta akan biyun mana gaba daya mu gani mu fassara ta akan cewa akan yaƙin Badar da ya Uhud to walaqad sadaqakumullahu wa'adakum ai Allah ya gazgata muku alƙawarin sa a Badar kenan. Badar ba musulmi sun ci yaki ba? To Allah ya gazgata muku lokacin da kuka hadu da makiyanku. Allah ya gazgata alƙawari a Badar. To sai mu tsaya a wannan. To hatta idza fashiltum. To yanzu kuma a yakin Uhud kaga biyun kenan aka hada. Hatta idza fashiltum sai anan yayin a yakin Uhud. Yayin da kuka ji tsoro wata naza'atun fil amri kuka jayayya a cikin lamari umarnin da manzon Allah ya istahsunahum bi izni haka lokacin da kuke kashe su a Badar kenan da yardar Ubangiji Allah ya gazgata alƙawarin sa kan ku musulmi a Badar lokacin da kuke kashe kafirai da izinin sa kun ji wannan magana ta kare to hatta idza fashiltum yanzu kuma a yakin Uhud da kuke ganin an ci ku da nasara sai lokacin da kuka ji tsoro wata naza'atun fil amr kuka yi jayayya kuka akan umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kawo maharba ya aje gizon dutse yace ku tsaya anan mun yi nasara ko an nasara da mu kar ku bar nan wurin haka annabi ya gaya musu suka ce to annabi kuma aka kwarara shi da sahabbai aka tafi wurin gwabzawa da hannu wannan abin da ya faru sai mayaka da makan dutse ne sai waɗannan kafirai suka zagayo ta baya ashe ba su san akwai maharba ba aiko suka dinga karba ha ta can suka dinga karba sai suka ce to yaki ya kare mana kafirai fa kenan sai suka girka a guje manzon Allah ba ya ce kar su kauce ba ganin sun kauce sun girka a guje kafirai ba sai suka yadda kuma wannan kayan harbin nasu sai suka tafi tsintar ganima shikenan da suka waya suka haka sai suka juyo to annan ne kuma aka kare da musulmi to hatta idza fashitu wata naza'atun fil ardh wa asaytu kuka saba wa umarnin manzon ku min ba'di ma arakum ma tuhibbun bayan Allah ya nuna muku abin da kuke so na nasara minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah a cikin ku akwai masu son duniya sune waɗanda suka tafi emo ganima kenan wa minkum man yuridu al-akhirah akwai masu lahira sune wanda wasu basu bi din ba to wannan in aka ce a yakin Badar gaba daya da Uhud kenan to idan kuma a yakin Badar kadai ai Uhud za mu fassara aya to walaqad sadaqakumullahu wa'adahu ai Allah ya gazgata alƙawarin su ku musulmi gare ku a farkon yakin istahsunahum bi izni lokacin da kuka dinga harbin kafirai kuke kashe su da yardar Allah da izinin sa hatta idza fashiltum har sai lokacin da kuka ji tsoro kuka jayayya tsakaninku mu tafi ko kan mu tafi mu je mu ebo ganima ko kan mu je mu ebo ganima kuka rinjaya wajen tafiya gurin ibad ganiman shikenan kuma a wannan lokacin kuma Allah ya nuna muku abin da kuke so daga baya kuka zo kuka samu abin da ba ku so to wannan kaga shine za a fi kusan fassara ayar da shi wannan na ƙarshen malamai da yawa sun tafi akan wannan to wannan kaga Allah ya saukar da wannan ayar ne ga wanda yake ganin ai annabi ya ce mana ko da a yakin Uhud cewa akwai nasara imani akwai nasara ba ku fara ganinta ba basu fara ganinta bane su fara ganinta Allah yayi gaskiya manzon sa yayi gaskiya to rashin nasarar daga baya da yazo kuma Allah ne ya saba ku kuka saba shi yasa Allah ya ce ta idza fashiltum wa tanaza'tum fil ardi wa arakum ma tuhibun minkum wa asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibun minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah a cikin ku akwai masan duniya ganima kenan sune waɗanda suka bar inda manzon Allah ya kafa su wa minkum man yuridu al-akhirah a cikin ku akwai masu neman lahira da jihadin su suna neman sakamakon Ubangiji sune wanda suka tabbata daga waɗannan mayakan tare da shugaban su Abdullahi ibn Zubair su kusan mutum 10 ne amma sai da aka kashe su gaba daya so to ai kafiran sun zo sun fi karfin su wanda suka tabbata tare da manzon Allah ko mutum 30 ne dan kasar a wannan yakin ne manzon Allah yake cewa ilayya ya ibadallah ilayya ya ibad ku zo gani nan ya ku bayan Allah ba shine ba wanda annabi ake cewa yayin dinga cewa ana nabiyul kadhib ana ibn abdul muttalib ana kururuta cewa annabi ya mutu yace a ni ne annabi ai ba ƙarya ake ba Allah ya ce summa sarafakum anhum sannan sai Allah ya juyar da ku daga ya jarrabe ku da hazima sai kuma ya juyar da su daga barin ku sai sallaf da kafiran akan ku sannan kuma tahawwalatul halu min al-sarf ila zaddah da nasara ce kuma aka juya su suka dawo kanku da rashin nasara me yasa Allah yayi haka Allah ce liyabtaliyakum dan ya jarrabe ku idan ba ai haka ba sai umarnin manzon ya zama wasa kenan to amma kun saba umarnin manzo da kuma kun ga sabanin akan ku shine ai liyabtaliyakum dan Allah ya jarrabe ku ya ga hakurin ku akan musiba kuma walaqad afa ankum amma yanzu kuma Allah ya ce na kuma yafi ku wa izzati wa jalali laqad ghafara Allahu lakum Allah ya muku gafara ku wanda kuka saba manzon nawa abinda kuka yi na yafe mu to dan haka ƴan uwa anan wata darjiya ce wanda ya kamata musulmi su la'akari akai babu sabanin wani abu a wajen girmama sahabban manzon Allah kowa haƙi ne ya girmama sahabban annabi kowa yi shi haƙi ne akan kowa in dai har Allah abin da yasa kake kin ko zaka ki sahabi ko wata kila kana da wani tarihi cewa ya saba to ya saban ma anan annabi ma ya sabawa ko sabawa annabi sabawa Allah ne to Allah ya ce kar na gafarta to kai me naka a ciki saboda Allah sabo irin wannan ma sabawa irin wannan a fagen ma'arak an gudu an ban manzo amma Allah ya ce kar ba a fa anku na muku gafara dan haka wannan ayar yana daga cikin fa'idar da muka tsunta cewa lalle sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah su ya rangwanta musu dole mu musulmi mu dauki harshen mu daga kansu shine haƙi baka da haƙi na wani abu akan su kowane irin shi sannan a cikin wannan ayar akwai cewa mai kabira ma mai aikata kabira ko mun zunubin da mutum yake aikatawa ba za a ce mishi ba mumini bane bai fita daga farfajin imani ba domin Allah ya kira su muminai wallahu zu fadalin alal ne alal muminina ai a wannan lokacin su ake nufi na muku gafara dan ni ma abucin falala ne ga bayi na muminai to abinda suka yi kuwa kai ka san kabira ce ba magana sagira dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi yana cewa ku guji abubuwa bakwai masu halakawa murissa halakar da dan adam a ciki sai ya ce da atawalli yawmaz zahafi juya baya a ranar yaki babbar kabira ce to wannan ainihin abin riko ne to juya baya a wurin yaki babbar kabira ce sabo a yaki irin da annabi yake zuwa wurinta ko kowane yaki har zuwa yanzu kabira ce a kowane yaki da ya cancanci karbar sunansa yaki na musulunci yana da sharuɗa yana da rukunai to in an bi su sanan ya tabbata yakin musulunci to in dai ya tabbata haka to a juya baya daga barin wannan yakin babbar kabira ce to shi ma in an yi yanda Allah nan yace yayi afuwar can to shi ma Allah yayi afuwar a ba mu sani ba ai wannan Allah ya alanta cewa yayi anan to in ka zo kai kuma kai mun sani sai ka istighfari in kai istighfari ana mai rajayin Allah ya ma gafara dan yace yana gafarta zunubi baki daya in ba haka ba to ba mu da sanin wannan kuma to
id tus'iduna wa la taluna ala ahadin war rasul yad'ukum fi ukhrakum
to sai mu kwana anan saboda yau ne ranar farko kuma da yawa ƴan uwa ba su samu halarta ba kuma gashi Allah ya azurta wannan majalisi da babban bako ko da ke na yi kuskure in na ce bako saboda dan gida ne ciki da waje in aka ce ciki kasancewar musamman wannan yankin gaba ɗaya yankin sa ne, mahaifarsa ce, ƴan uwansa ne, ƙannansa ne, yayyansa ne da iyaye. A duk wannan sashin shine mataimakin gwamna ne. In aka ce waje kuma Kano gaba ɗaya. Da haka Allah ya azurta mu da wannan rana ta iftitahi, ya zama ranar da ya halarta ne ya albarkaci wannan wuri, da kuma muke godewa Allah da irin wannan ziyartar wadda take kuma a gaggauce, domin hatta sanarwar ma da aka fara yaushe aka, saboda haka ba abu ne aka shirya shi tsawon lokaci, a'a zumunci dai da ƙauna ce ta sa haka. To muna fata Allah ya saka da alkhairi. Kafin mu yi addu'a, labudda ne ya yi wa jama'arsa bayani ko yaya ne na abin da zai zama ya guzurantar da su da irin halin da ake ciki da kuma abin da muke fuskanta na wannan azumi. Da haka, Your Excellency.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. يوم ناقار سلمة تدين مسلمين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Gaskiya shehi ya kama ni ba shiri kwarai da gaske, domin gaskiya ban zo wannan majlisi da tunanin zan fuskanci wannan babban kalubale akan na tashi bayan wannan romo da muka sha da bakin shehi, kuma a ce ni na ce wani abu ba. Illa na fara godiya kwarai da gaske da karramawa da aka yi mun ta hannun ɗan uwana wanda ya sanar da ni cewa yau za a buɗe karatu, kuma Allah cikin yardarsa ya bani dama na zo na samu wannan majalisi mai tarin albarka. Na tabbata duk ƴan uwanan za su taya ni addu'a cewa Allah Ubangiji ya saka da alkhairi shehi, Allah ya ƙara basira, Allah ya ƙara lafiya, kuma dukkan ƴan uwa da suka zo nan Allah Ubangiji ya sa albarka a cikin abin da muka saurara, ya ba mu ikon amfani da nasihohi da muka samu a wannan majalisi mai albarka. Kuma magana duk da zan yi bata kai daraja da ƙarfin nafsin Allah subhanahu wa ta'ala da shehi ya magana a kai ba, cewa muna cikin wani hali mai wahala, amma babban mafitanmu a kai shine dukkan mu taru mu koma ga Allah, kowane matsayi muke da shi, da mai shi, da mai mulki, da marashi, da kowa. Babban ni'imarmu dai cewa mu musulmi ne. To mu koma ga Allah, mu tsarkake zuciyoyinmu, mu tsarkake ayyukanmu, mu koma ga Allah. In mun koma ga Allah, komai zai waraka. Matsi ne ake da shi na tattalin arziki, ba a Najeriya kawai ba, magana ta gaskiya duk duniya take fama da matsala ta tattalin arziki. Duk duniya, kowa da kake zato yana fama da wannan, na wani dai ya fi na wani matsi, mu namu yana matsi a kasar mu saboda shekaru da yawa mun ta'allaka mun dogara akan abu guda daya na danyen man fetur da ake samu cikin rahama ubangiji a gargashin kasa mun tun lokacin da aka samu wannan abu guda daya da gwamnati da duk sauran masu fada aji da masu harkoki na tattalin arziki duk muka mai da hankalin mu akan wannan abu guda daya wannan yana daya daga cikin babban wahala da muke fama da shi a kasar mu duk tsoron shekarun nan ana magana na a fadada hanyoyi wanda Allah ya mana ni'ima mu ni'ima da kowa ya fi gani a gaskiyance ijite taba ta gata nan ba adadi ta fannin noma da ma'adinai da sauran hanyoyi na tijara iri-iri wanda Allah ya mana ni'ima da su duk sun koma baya an mai da su baya wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake kawo mana matsi saboda babu wanda yake da wani control akan wannan harka ta danyen man fetur sannan duka masana sun duba sun gani babu wata ƙasa da ta samu ɗaukaka yau a duniya ko ci gaba mai amfani wacce take ta dogara ne da wannan danyen man fetur babu ita ko guda ɗaya ka ce ga ƙasa yau ta samu ɗaukaka saboda tana da crude oil babu ita babu ita a hayyau Saudiya ba ta cikin ƙasashe da ake lissafi a duniya na waɗanda suka ci gaba developing country ce hayyau Saudiya ba developed country ba ce mutanen UAE dinan da ake gani su Dubai su waye akwai da yawa da san ma suna da fetur ba saboda jingi ne shi suka yi suka ci gaba yau Malaysia ba tana da fetur amma ba wanda ya san ma tana da shi ba ta taba sai da fetur ba tana da shi ta hako shi ta ce shi take ta amfani da shi a cikin gida ta nemi arzikinta ta hanyoyin da Allah ya mata ni'imominta shi yasa ta ci gaba makociyarta Indonesia waje ta kasar musulmi da ta kocewa a duniya ita ma haka ba wanda yake lissafin su to duka haka waɗanda ake ganin yanzu suna can baya wanda lokacin da muke tare da su shekaru 1960 lokacin su sadda wannan kankankan muke su Brazil din nan wa yake magana fetur ai ba fetur ne yasa su suka ci gaba ba to a iyaka masana duk lissafin da aka yi babu ƙasa guda ɗaya wacce ta tashi daga ƙasa mara ci gaba ta shiga sahu na wacce ta ci gaba saboda fetur saboda haka waɗansu da yawa masu basira suna ganin cewa Allah cikin rahamarsa wannan abubuwa guda biyu da ya haɗa mana ya kawo mana shugaba Muhammadu Buhari da kowa yake masa kyakkyawan zato ba wanda yake da wani haufi akan halayyarsa ta gari ya kawo kuma wannan matsi suka zo suka haɗu a wannan lokaci masana da yawa suna ganin wata dama ce Allah cikin rahamarsa ya ba wa ƙasarmu ni amfani da wannan shugabanci da wannan yanayi mu samu alƙibla ta gaskiya mu koma akan ni'imomi da Allah ya mana face mu daga arewa face mu musulmi gaskiyar lamari baiwa da Allah ya mana ta kayan noma da harkar noma nan ya kamata mu koma a gare ta saboda haka ƴan uwa kamar yadda nake faɗa mallam ya gama magana muna cikin hali mawuyaci gwamnati da attajirai da kowa ya kamata mu ƙara zaƙi dantse mu fito mu taimaka ga al'umma domin mu samu mafita akan halin da muka samu kanmu saboda haka muna ƙara roƙon fahimta ta al'umma suna ƙarin roƙon addu'a da shehunan nan namu da dukkan al'umman mu. Addu'a na tabbata tana ɗaya daga cikin babban makamin mu da zai fitar da mu daga cikin hali da muka samu kanmu. Saboda haka ina son takaita a nan akramaka Allah. Na gode, Allah ya saka da alkhairi da wannan ‘yan dama da aka bani na ce wani abu kamar yadda na faɗa. Gaskiya ban tunanin cewa za a ce ma tashi in ce wani abu a wannan majalisi ba, kuma na gode ƙwarai da gaske da malam ya sharhi kuma ya gyara. Ni kan bana cikin layi na baƙi ko ta ina, bayan da za a wannan majalisi a kira ni baƙo. Ni ba baƙo ba ne gaskiyar lamari, ni ɗan gida ne cikakke. In malam ya kira ni baƙo, to sai dai in ce ni da shi duk baƙin ne. Yawwa, to jama'a na gode, Allah ya saka da alkhairi.
To alhamdulillah, an ji bayanin ɗan gida. Da fatan shi sa shi dai shi batu koya yake, wallahi yana da amfani, guziri ne babba a wurin al'umma. Yanzu abin da ya faɗa ɗin nan a cikin wannan 'yan mintuna ɗin, ni dai na ƙaru da ilimin da wallahi ba ni da shi gaba ɗaya. Saboda yanzu abin da ya faɗa na cewa dinda ni ina kallon Saudi Arabia tana cikin, saboda in na je zan ga dogayen ginin nuka, la'alla zan ga kuma abubuwa wanda mu Najeriya ba mu kai nan ba. Sai in ga man fetur dinda take da shi kamar tana cikin cigaban ne, tana cikin kirgan ƙasashen da ake kirgawa sun ci gaba. To ashe har yanzu a wurin waɗanda suka ci gaban ita bata ci gaban ba. Kaga wannan ilimi ne wallahi na karɓe shi kuma Allah saka da alheri. Kuma kasancewar wannan ya sa a ga cewa duk wanda yake a Najeriya, to na farko ya fara gode wa Allah da ya sa ba man fetur ɗin kaɗai muke da shi ba. Wallahi shi ne abin godiya. Da mutum sai ya naɗa kaye wajen Allah kuwa sai mutum ya wajen Niger ɗin nan kuma. To amma to Allah ya taimake mu, muna da albarkatun noma, muna da abubuwa daban-daban. Kuma la'alla kamar yadda yake faɗa, wannan matsin zai bulalace da za ta kora mu zuwa ga abin da ya kamata, shi ne haƙiƙa, shi ne gaskiya ɗin. Muna fata fetur ɗin Allah ya ban mana shi ɗin ya sa ya samu a ɓangarorin namu shi ma, kuma waɗannan abubuwan su ma ya sa ya zama mun yi amfani da su, duk gaba ɗaya arzikin ya zama ainihin ya yalwata baki ɗaya. To da fatan Allah ya saka da alkhairi. Kuma ƙungiya ta karatu tana cewa yadda Allah ya ba mataimakin gwamna dama ya zo, tana gayyata sararin rufewa. ‘Yan uwa, da wannan nake cewa mu karanta addu'a ga jihanmu da su shugabannin namu akan Ubangiji. Allah ya musu jagora, ƙasarmu baki ɗaya Allah ya mata jagora, Allah ya fidda mu daga halin da muke ciki daga wajensa. Mu karanta Fatiha ɗaya da ayatul kursi da salatul annabi goma. Allah jibuci al'amuranmu, Allah kai mana jagora, Allah ka riƙe hannunmu, Allah duk abin da ya wuyata ga musulmi da muminai gaba ɗaya, Allah mai sauƙi ne a wurinka ka yaye musu. Allah ka taimaki 'ya'yanmu, Allah ka ba mu kyakkyawan ƙarshe, Allah ka sa muna daga cikin masu rabauta da wannan wata da zai shigo mai albarka. Ibadun da za mu yi da addu'o'in da za mu yi wa ƙasarmu da kawunanmu da 'yan uwanmu da 'ya'yanmu, Allah ka karɓa mana. Allah ka sa zuciyarmu ta zama tsarkakakkiya a cikin duk abin da za mu yi kuma. Subhanakallahumma rabbana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.
Fatiha.